Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani da fara'a da Nomad da Dalol da kuma niyyar muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu Alpha Radio kuma si. Za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. Assalamu alaikum, yanzu ma dai Ibrahim Kalmasi Garba ne da Baba Yakub Makeri da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wannan shirin a daidai wannan lokaci na hantsi 17 ga watan Yuni. Bayan labaran duniya za a ji ƙarin bayani kan harin bom da aka kai a wani gidan sinima da ke Manabari na Kwanduga jihar Borno, inda bayanai ke nuna cewa wajen mutane 9 ne suka mutu. Za kuma a ji shirin da rashin tayi da sharhin jaridun Najeriya da kuma su daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Titunan Hong Kong sun sake cikewa makil da dubban masu zanga-zanga saye da babbakon kaya a jiya Lahadi domin kalubalantar kudirin nan da zai bada damar mika masu laifi ga China. Masu zanga-zanga sun hana gudanar da harkokin kasuwanci, kana suka sa ayyukan hukumomin gwamnati suka tsaya cik, yayin da su waɗanda suka shirya macin suke cewa mutane miliyan 2 ne suka bazu akan titunan. An gudanar da wannan zanga-zanga ce uni guda bayan da shugaban kasar Carrie Lam ta tabbata dakatar da aiki akan kudirin, amma masu zanga-zanga sun ce za su ci gaba da bubure har sai an janye kudirin kwata-kwata. A halin da ake ci kuma, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce shugaban Amurka Donald Trump yana shirin tattauna batun Hong Kong da takwaran aikinsa na kasar China Xi Jinping a taron kolin manyan kasashe 20 mafi karfin tattalin arziki a duniya da za a yi a Japan. Amurka ta ce za ta iya tabbatarwa jiragen ruwa da ke kai komo tsakanin tekun Persian da kuma tekun Oman cewa babu wata matsalar sufuri, kuma za ta yi hakan ne ta hanyar diplomasiya ko kuma amfani da karfin soja, inda take ci gaba da kalubalantar Iran cewa ita ce ta kai hari a kan jiragen da kuma a kan teku. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya faɗa wa shirin labaran Fox na jiya Lahadi cewa ko shaka babu jamhuriyar Islamiyyar Iran ce ta kai wannan harin a kan jiragen ruwan 'yan kasuwa da zimmar hana jiragen ratsawa ta wurin. Babban jami'in diplomasiyyar na Amurka ya ce Amurka ba ta son ta yi wani yaƙi da Tehran, amma za ta tabbatar da sufuri a kan hanyar da ke haɗa yankunan tekun Persian da tekun Oman, wato wani ƙaramin yanki ne na ruwan teku da jiragen raba mai ke amfani da shi. Iran ta musanta zargin da Amurka take mata cewa tana da hannu a cikin halin da aka kai wa jiragen Norway da na Japan wadanda suke da kumai da kuma wasu sanadaran man. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani matashi ɗan ƙasar Saudi Arabia da yake yiwuwa huskantar hukuncin kisa saboda ya shiga wata zanga-zangar da 'yan Shia suka shirya a lokacin da yake yaro, yanzu ba za a kashe shi ba. Murtaja Kureris dan shekaru 13 a lokacin da aka kama shi shekarar 2014 yanzu zai zauna ne a gidan yari a maimakon kisa. Wata kotun Saudi Arabia jiya Lahadi ta yankewa Kureris hukunci na zaman gidan yari na shekaru 12 da ya hada da shekaru 4 da ya riga yi a gidan yarin. Hakan na nufin za a sake shi ne a shekarar 2022. Wani jami'in Saudiya ya ce Kureris ya harhaɗa wasu abubuwan fashewa a cikin jerin hare-hare da aka kai wa 'yan sanda da wani shagon magani, ya kuma yi amfani da bindiga a lokacin da aka ɗauke shi ɗan ta'adda. Ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun daɗe suna cecekan Saudi Arabia tun lokacin da aka kashe ɗan jaridar nan Jamal Khashoggi a cikin watan Oktoba da ya gabata, da kuma tsare masu fafutukar rajin kare 'yancin mata wanda ake ci gaba da musu shari'a a cikin wannan lokacin. Da ƙarshe, Firaministan ƙasar Libya da duniya ta amince da shi ya ce ba zai wata tattaunawa da abokin gabansa ba akan batun mulkin ƙasar. ba zan kara zama da wannan mutumin ba saboda irin abubuwa da ya bayyana a baya wanda suke nuna ba za iya kulla wani haɗin gwiwa da shi a siyasance ba. Inji Prime Minister Fayez Al-Sarraj yana fadawa kamfanin dillancin labaran Reuters. Sojoji masu biyayya ga Al-Sarraj da masu biyayya ga General Khalifa Haftar sun yi ta yaki a wajen birnin Tripoli da zuman karban ikon babban birnin, lamarin da ya sanadiyan arcewa dubban fararen hula zuwa cikin birnin domin su kubutar da rayukansu. Al-Sarraj ya ce ganawar da suka yi da Haftar a ƙarshe a cikin watan Fabrairu tamkar wata dama ce da ya samu domin ya ƙara shiri ya aika jiragensa domin su kai farmaki a kan Tripoli da bama-bamai. Babbar manufan ayyukanmu na soji ita ce kare Tripoli, inji Al-Sarraj. Ya kuma yi alƙawarin cewa za a ji labari mai daɗi a cikin 'yan kwanaki masu zuwa.
Babu ya kuma mai iri aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji, wasu 'yan bindiga sun kai harin tagwayen bam a wani gidan sinima a jihar Borno inda suka kashe mutane da dama da daren jiya Lahadi. Ga Haruna Dauda da cikakken rahoton.
A jiya da misalin karfe 9 dare ne dai wasu da ake zaton cewa ayan kungiyar Boko Haram ne suka afka gidan wani kallo da ake kira sinima da ke garin Kwandiga a wata anguwa da ake kira Mandarari, inda suka tada bumabumin da ke jikinsu suka halaka wasu matasa guda tara sannan kuma suka jima mutane da dama rauni. Wannan lamari dai ya auku ne kasa da mako guda da ziyaran da gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umaru Zulum ya kai garin na Kwandiga, inda ya tabbatar ma al'umman garin Kwandigan cewa za a yi kokarin inganta masu tsaro. Sai dai har izuwa wannan lokaci da nake aiko da wannan rahoto babu wani bayani daga wajen hukumomin jihar na kokarin da na yi don jin ta bangaren hukumomi game da akuwar lamarin ya cutura. Sai dai bayanin da nake samu daga garin Kwandigan na nuni da cewa matasan sa kai da ake kira civilian JTF na nan na ta jigilan kwashe mutanen da bom din ya shafa, inda ake kai su kunan shan magani. Na dai tambayi ɗaya daga cikin mazauna garin na Kwandiga da ake kira Comrade Ali Kwandiga, wanda ya shaida mun a kullum lamarin ta wayar tarho kamar haka.
Yanzu asibiti ne akwai mutum 18 a daya kuma akwai mutum 29.
Mutum 18 wanda suka ji rauni kenan?
A ɗayan asibitin ba.
A cikin Kwandiga ɗin?
A ɗayan asibitin maternity kuma mutum 29.
Dukansu wanda suka ji rauni ne?
Mutum a yanzu haka dai mutum 9 ne suka rasu.
Tara ne suka rasu? Kamar wani irin labari ku samu yadda abin ya faru?
Eto a yadda muka samu labarin wajen sun zo ne mutum 3 ne ma suka zo da bom din za su shiga wajen da ake nuna sinima ana nuna bom. To a nan ne shi mai sinima din ya hana su shiga.
Haka.
To da ya hana su shiga sai ɗaya ya tada bom din. To bom a takaice guda biyu ya tashi shi ɗaya sun sa bomba din bom din ɗan wansa ne tada ya kashe shi ma bai tada na shi ba biyun sun tashi.
Biyun sun tashi sun shiga ciki ne ko kuma daga waje-waje ne?
Daga waje ne, ban samu shiga cikin sinima din ainihi ba.
Gaci abin ya faru kamar
kuma wato madadara ne inda yara kullum suna kallon ball.
Nace kai maganan kamar misalin karfe 9 ne ko abin ya faru na dare?
Na dare ba.
Lokaci ana dai dan nuna kwallo kenan.
Kwallo ne ya faru.
To yanzu wani hali mutanen Kwandiga suke ciki wannan abin ganin cewa dan kwana biyu
ba. Yanzu ana cikin jimawe, kowa yana zo ya gani ko wani dan uwa da abun haka nan da ga sunan kuma wai marasa lafiya su bai dan gaba za a kai su Maiduguri in aka bude hanyar.
Ba ma bude hanyar ba tukunna.
Sai 9 o'clock ake bude hanyar.
To kana gani wannan abin baya ba mutane mamaki ganin cewa ana kulle gari cikin dare a ce kuma
wani. Yana ba da mamaki don yanzu yau shekara ɗaya cimcim ya taso a masallaci kusa da unguwar ya kashe abokanmu.
Haka.
To kuma abun gamu na yaranmu nan suna kan masu wannan 24 hours.
Haka.
To abun an dan manta da shi kamar ma babu ya kare kuma ga shi ya sake kullo wannan abun yana ba mamaki kuma.
Kuma
gaskiya ya da cikin Kwandiga yau kan muna cikin jimawa wannan kowa jikinsa ya sanyi ba mu mamaki sosai.
Kuma mafi yawansu waɗannan matasa ne don yawanci matasa ne suke zuwa kallon kwallo ko?
Matasa ne.
Halin yanzu dai muna nan muna dakon sakamakon da hukumomi za su fitar na aukuwar wannan lamari da mata kamammen abin da ya wakana a daren jiyan. Haruna Dauda, biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To Allah shi kyauta kun gaida Haruna. Kafin mu ci gaba ga wannan.
Da ke nake kwatance ashe ke nake ta kishi ashe bazan iya inya da ke ba bazan iya umance da ke ba wai me ake nufi kasar mu ba kamar tandi nace wai me kuke nufi ban so ni kasa ta tambace manyan kasar gana Najeriya ku zo kanta mace
haka ne kuma Allah shi kyauta yanzu kuma ga Mahmud Ibrahim Kwari da shiri na gaba
Masarare assalamu alaikum. Shirin da rashin tayi neu zai tabo abubuwan da masu kanana da matsakaitan masana'antu ke sa ran samu daga sabbin gwamnatoci da aka kafa a Najeriya a matakin tarayya da na jihohi. Sunana Mahmud Ibrahim Kwari dauke da ragamar shirin.
Malam da kin jin da kace dawo ya ce da dane in ka za ne ku in ka za ga ne kai ne abada ku ne ka kace da hanya mai jawo
ne ka kace da hanya mai jawo
ne madalla. Masana lamuran tattalin arziki sun dade suna nanata muhimmancin kanana da matsakaitan masana'antu wajen raya tattalin arziki a kowace al'umma la'akari da gagarumar gudunmawar su ga bakar harkokin kasuwanci da hada-hadar cinikayya da kuma samar da aikin yi ga 'yan kasa. Sai dai kamar sauran fannoni, kanana da matsakaitan masana'antu a Najeriya na halin tsaka mai wuya, yayin da sabbin gwamnatoci a matakin tarayya da jihohi suka fara sabon wa'adi na shekaru hudu masu zuwa. Masu kanana da matsakaitan masana'antu a kasar sun fara bayyana fatansu game da makomar masana'antun nasu, kamar yadda za ku ji cikin tattaunawarmu da Adam Umar da kuma Adam Muhammad Gamji da ke zaman samfur mamallaka kanana da matsakaitan masana'antu a Najeriya.
Muna yin leda ne, leda buredi, leda ruwa, leda yogurt da leda irin na daure-daure, su duka waɗannan ledodi su muke shi ne ake kira polling bag. Kuma muna da masana'anta da injina da ma'aikata da kuma muke biyan su duk wata da muke yin waɗannan mu muke producing ɗin kayanmu kuma mu kai su gidajen buredi da gidajen ruwa domin siyarwa.
Wai ku yanzu menene ƙalubalenku na wannan ka zayyano ka ce har ma ma'aikata ne da ku?
To kalubale na farko shine babban abin da yake damu motar lantarki. Abu na biyu shine kayayyakin da muke sarrafawa sun yi tsada a shekaru
sinadarai kenan.
Yawa sinadarai da muke amfani da su. Idan ka zo za ka dauki cewar yanzu wutar lantarki ba ta samuwa, ni yanzu da za ka ban wutar lantarki ta wata guda a wannan watan zan ba a dauke ta ba, to a wannan watan zan iya daukar ma mutum 5-6 in ba su aikin
kari akan ma'aikatan
da nake da su. Kuma zan iya saukin kayana abinda nake ba da shi a naira 6 zan iya baka shi a naira 5 da su da 5 ko naira 5. So idan ka dauka waɗannan matsaloli ne, sannan kayayyakin nan duka da muke shigo da su kaya ne daga waje yawanci ake shigo da su a kusan kasan nan, inda ake shigo da kaya ana shigo da su daga Saudiya da China da kuma Ingila, wanda mu a Afrika babu inda ake yi sai a ota.
Sinadaran kenan.
Sinadaran misali ita ledar. To idan ka zo ka dauka za ka ga kusan motar da zamu dauko petrol din da muke siya a bayo ta kila lita 70 da wani abu yanzu 140 da wani abu ce. Idan da za ka dau mota a naira 1000 yanzu muna daukan mota kusan naira 2250 kaga yalinka.
To mana Adam, Adam na biyu ga makalubalen da shi Adam na ɗaya yake cewa kuna tunkara. Wai da ake samun riba har a biya ma'aikata har kuma a fidda kuɗi.
To, mun sayo kaya daga Onitsha zuwa nan. Mu zo mu sarrafa shi, chemical ya yi kuɗi, leda ta yi kuɗi, kuɗin mota daga can zuwa nan duk sun ƙaru, sun ninka maimakon da. Ma'aikatanka kana da mutum 10-20, yanzu ka dawo da su mutum 7, kaga mun ci baya. Ba komai ne ya ja ba kaga tsadar kaya. To idan da mun dan samu tallafi na bangaren wani abu, imma wuta ne, imma wani gudunmuwa ne daga bangaren gwamnati don mu rage mata abin da yake gabanta. Domin idan muka ɗabi mutum 2, mutum 3, mutum 5, mutum 10 mun rage zaman banza a yanayin wannan hali na kasuwa da muke. Babu wutan nefa, babu tallafi na bangaren wannan, ga kuma harka da ke dole muna yi bashi yana shiga ciki, bashin kuma ba wanda yake fita ba.
Mala Adam, wai yanzu da za a dire maka gwamnonin arewa misali a ce ga su suna taro kuma suna tattaunawa ne akan abin da ya shafi ire-iren ku na tattalin arziki, musamman harkokin ku na ƙananan masana'antu da matsakaita, me zaka gaya musu aka ce ka ba su shawara?
To, in aka ce mu ba su shawara, magana dai ta su dau jari su ba mu, ba ma tunanin za su iya gaskiyar magana, domin da ya za su dau jarin su ba mu, da ya za su shirya ma daukan jarin su ba mu. Mu abin da muke bukata shine su sauke mana kaya ƙasa, su san yanda za su yi mana oda daga waje kaya ya shigo mu, su yin shi da farashi mai sauki. Akwai IPA da muke amfani da shi, da muna siyan sa naira 45,000, yanzu muna siyan sa naira 98,000. Akwai Botano da muke siyan sa da naira 66,000, yanzu muna siyan sa naira 100,000 da wani abu. Gas din nan nama magana, yanzu muna siyan gas naira 245,000, wanda a da naira 90 da wani abu muke siyan sa. So idan ka zo ka dauka cewa wutan nan yanzu misali ba ma samun ta takameme, mu in ka sauke mana wannan kayan, in har gwamnati za su zauna, kungiyar gwamnoni in za su taimaki kansu, su taimaki al'umma, su taimaki kansu, su taimaki al'umma, idan ka rage wutan nan tarki aka samu da ita, aka samu abubuwan nan, ina so in gaya ma cewa za a samu aikin yi da yawa, domin mu kanmu za mu iya daukan ma'aikatu, za mu iya taimako. Ta yaya muka yi? Zaka ga mutane 'yan siyasa sun zo sun sai mashi sun ɗausar kansu ko 'ya'yansu sun bawa, amma wata 3-4 sun kasa. Amma mu da daɗi da ba daɗi, da mun ci riba da ba mu ci riba, wallahi haka muke yi.
Mala Adam, me kake ganin misali tartibi gwamnati musamman ta tarayya ya kamata ta yi don ta sauƙaƙa muku wannan wahalhalu da kuke fuskanta, domin ku dinga wato ku samu ci gaba a harkokin da kuke na ƙananan matsakaitan masana'antu?
Abin da muke bukata ba zai wuce abu 2-3. Da farko yanayin wajen saukar kayan, idan ya zo bakin ruwa, to wajen kudin kiliyarin su sauƙaƙawa, manyan 'yan kasuwanmu mu ma don su sauƙaƙa mana. Sannan mu samu sauƙin mai diesel kenan. Idan muka samu waɗannan 2, sai na 3 su mu samu yanayin zaman wutan nefa. Idan muka samu wannan, to mu ba ma bukatar komai, gun gwamnati ta biya mana komai.
Ya batun haraji?
Batun haraji muna nan, muna fama da shi. Ya kamata wajen haraji ma gwamnati ta sauƙaƙa mana, domin mu akwai ƙananan 'yan kasuwa, akwai manya sun sani, to amma mu ƙananan da muke na kusa da su ya kamata, kuma suna ɗaukan ma'aikatan da wasu bai kamata a ce an sa su a yanayin karɓar kuɗin haraji ba, domin muna yawan samun matsala da su.
Kuma ana cajin su da yawa
fiye, ana cajin mu da yawa, yanda ya huce tunani ya huce hankali.
To amma akwai tsarin gwamnati da ta bankin raya masana'antu, ana ƙarfafa jari mutane ire-iren ku don ku yi ci gaba da bunƙasa harkokinku.
Magana ta gaskiya, a baya duk an zo mana da wannan abubuwan. To amma abin da muka fuskanta, sai muka ga abin kamar ya zama yaudara, domin an zo an ba mu fam mun cike, an zo an ba mu mun cike, duk babu abin da ya ji daɗin. Ni nan na cike fam ya fi guda 10, amma har a kwanan yau ban sake jin wani abu da ya taso ba, saboda haka ni bangaren jari na haƙura da shi ta bangaren gwamnati. Idan na samu wannan abu 3, to in Allah ya sa yarda, zan ci gaba da kula da kaina da kuma wasu ma, in ƙara rage mata aiki.
Wai Mala Adam, kai ma matsalar je kaka komo ne yasa kai ma kace baka son jarin nan, musamman tunda muna ta jin labari a kanin labarai cewa gwamnatin tarayya tun shekaru 3-4 baya ta sanya kuɗaɗe makudai a bankin raya masana'antu, kuma domin ku ne ku 'yan kasuwa da masu ƙananan masana'antu.
To, ka ga an bawa, sai ka ga mu wanda ka ga an bawa, ka taba gani an bawa? ni da ban taba gani ba kuma mun nema mun tafi anyi dan shi sa ma muka fitar da rai ban mu ma taba tunanin mu kai ba yanzu ni maganar da nake ma a harkar jari ni ai yanzu ba ma na tunanin gwamnati ta dau jari ta bani
jarin ka ishe ka
ni a bai ishe ni ba amma abinda ka san ba za ka samu ba ai kar ma ka sa ranka abinda yanzu muke yi shine da mu da ma'aikatan mu da mu da ɗan kaso mu iya abinda muka samu hakuri miki a haka fa muke a yanzu dan haka gizancan ka ce mun gwamnati tana ba da tallafi a ina take ba ruwan jin karbo ni na fitar da raina magana ta gaskiya domin ta san office ina ta san address ina ta san kuma ina da register ta gwamnati kamata yi ita ta biyo ni ta maga inda nake ta ga sana'ar da nake ta san gaske nake sannan ta dauka ta bani a zo kuma a sa mana lokaci mu biya
wai Adam da za ku sami wannan abubuwan da kake bayyanawa guda uku nan da ka ayyana mana a baya yaya kake ganin batun rashin aikin yi tsakanin matasa musamman a Kano ko kuma a lardin arewacin Najeriya
a gaskiya da za mu samu wannan ni dai a na bangaren da nake tunani da za mu samu wannan ni dai akalla kaga yanzu zan samu ma'aikata tunda yanzu ina da ma'aikata sun kai 27 to kaga da za mu samu saukin wannan misali harka tana tafiya tunda akwai kasuwar Allah ya ba mu kostomomi kuma na kirki mun muna yi muna dan samu ba za mu ce ba mu samu ba tamam maganar tallabi mun janye shi amma dai da za mu samu wannan abu uku to da yaddar Allah za ka ga mun ƙara diban wasu muna yi abinda muka samu kuma su ma mu ƙara bude musu wani gu ko kuma su ma su ci gaba da cin gashin kansu tunda da yawa mutane suna koyar aiki a gonmu kowa sai zama yana da aikin yi tunda yanzu kaga dai mu da area mu dai tabbas gari ya waye za ka ga kowa ya tafi
me sakon ka ga gwamnati
sakona da gwamnati gaskiya ta duba masu kananan masana'antu wannan shine abinda nake bukata da ita
Mallam Adam menene sakon ka ga hukuma
to mu sakon mu ga hukuma shine ta duba masu kananan masana'antu kuma ina ganin in har Allah ya taimake mu ta waiwayo ta duba mu duk waɗannan abubuwa na rashin aikin yi in Allah ya yarda za su ragu so gwamnati ta dawo ta duba mu musamman irin abubuwan wutan nan tarki din nan da sauransu duk ta san da yanda kuma za ta taimake mu duk ta san yawa ta zo ta taimake mu ta zo tunda muke ta duba ta ga abin da muke gaske muke yi sai ta taimake mu
Masarare da aka muka zo kace shirin da rashin cayi na yau yanzu a madadin bakin mu Adam Umar da kuma Adam Muhammad kana da waɗanda suka dafa wa shirin a sashen Hausa na muryar Amurka Mahmud Ibrahim da ke shirya da gabatar ki cewa assalamu alaikum a huta lafiya
ta gaida na kwari yanzu kuma ga baban gida jibrin da sharhin jaridun Najeriya
zan fara sharhin jaridun ne da jaridar The Punch jaridar da Toronto cewa yanzu haka wasu ƴan bindiga da ke kan babura sun kai hari a ƙauyukan Tungar Kafau da gidan Wawa a ƙaramar hukumar Shinkafi ta jihar Zamfara inda kuma ake zargin sun kashe mutane akalla 34 harin na jihar Zamfara dai yana zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin jihar Niger ke musanta zargin da tsohon sanata daga jihar sanata David Umaru ke zargin cewa akalla mutane 70 ne suka rasa rayukansu a ƙaramar kuma shururu a jihar sakamakon hare-hare na ƴan bindiga a makon da ya shuɗe sai kuma jaridar The Nation jaridar da rawaito cewa yanzu haka shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya amince da naira biliyan 208 a kasafin kuɗin bana domin gudanar da ayyukan raya jami'o'in Najeriya musamman ma dai na gwamnati shugaba Buhari ya furta hakan ne a wani sako da ya aike wajen bikin yayi ɗalibai na jami'ar Abuja karo na 23 wannan kuɗaɗe dai kamar da shugaban ya yi bayani za a samar da su ne ta hanyar hukumar tara kudaden bunƙasa ilimi da ake cewa TED Fund wajen horar da malamai da kuma samar da kayayyakin koyarwa a jami'o'in gwamnatin tarayyar Najeriya da na jihohi sai kuma jaridar Vanguard wanda ta ruwaito rahoton da ƙungiyar tarayyar Turai ta fitar a ƙarshen mako wanda ke cewa bata san da zama wata na'urar aikewa da sakonni ko kuma karɓan sakamakon zaɓe ba da ake kira saba kuma a turance. A hira da manema labarai shugabar tawagar kungiyar tarayyar Turai a lokacin da take gabatar da rahoton zaben kasa da aka gudanar a Najeriya. Ms. Hannah Roberts ta bayyana cewa ta dogara ne da sakamakon zaben da ta samu daga hukumar zabe. Sai kuma jaridar The Guardian, jaridar Toronto, babban controller na hukumar shige da fice a Najeriya, Alhaji Muhammad Baban Dede na bayyana cewa kungiyar bankasa tattalin arzikin yammacin Afirka wato ECOWAS za ta kafa wata cibiya na horar da jami'an shige da fice a garin Tugga da ke jihar Kebbi domin horar da jami'an shige da fice daga sassan yammacin Afirka. Baban Jibrin, murya Amurka daga Lagos.
To a gaida baban gida, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraronmu.
Assalamu alaikum gidan radio murar Amurka. Sunana Gambo Barau Fatos da tsohuwar kasuwa a garin Fatos. A wannan so ne yi godiya Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu wannan arzikin gwamna Alhaji Maimuna Labu ne da farin jini ga al'ummar sa wadda al'umma suke alfahari da shi a lokacin zaben sa da NPDP da NAPC ba wanda bai zaɓe shi ba. Don haka wannan muna alfahari, Allah ubangiji ya ba shi ikon sauki na yinsa da shi da mataimakinsa Alhaji Idi Bato Gobana. Wannan haɗi ya yi mana da fatan Allah ubangiji ya ba shi ikon sauki mana al'ummar mu baki daya. Sannan da farko zan fara da roƙon mai girman gwamna da dukkaninsa don Allah da annabi a kan ma'aikata, tunda yanzu ana yin qualification a ana kasarin na kotunan mutane ana sa shi a biometric. Don Allah idan an yi mai girman gwamna akwai ma'aikatan masu yawa da aka yi promotion waɗansu shekara 5-7 har shekarun da yawa, don haka ba a yi musu implementing na salarinsu ba. Don haka muke roƙon mai girman gwamna don Allah da annabi a duba wannan koke na ma'aikata a yi implementing ɗin promotion ɗin da aka yi, zai ƙara maka ɗaukaka da girma a wajen ma'aikata. Mun gode Allah ba ka ikon tunanin wannan abu, Allah ya je da hankalinka kan wannan abu. Na gode.
Assalamu alaikum, ni ne Yakubu Layi daga Plateau Karamar Hukumar Kanan Najeriya. A ra'ayina akan masu rabiyan kayan noma, don Allah su yi wa Allah yanda Baba Buhari ya taimake mu. Kayan an basu ba da kayan daidai. Misali akwai takin da an basu na noman auduga, ya kamata su bayar buhu 10-10, suna ba mu 7-7. In ka yi lissafi kuɗin shi bai kai 100,000 ba, amma suna ce mutum zai zo biya 170,000. Saboda haka Baba Buhari, ina son in gaga a yi gaskiya a dinga tura kuɗin kayan ba mutum a waya da kuɗin da za ka zo ka biya, shi ne taimako a garin mu. Na gode.
Assalamu alaikum sashen Hausa Gaye, mai magana Mansur Isa Fagala a kanan Daba Najeriya. To ra'ayina a yau shi ne in zo biya ga mai girma shugaban ƙasa Tsanin Muhammadu Buhari na ƙoƙari da ya yi ya turo wa ƙananan hukumomi grant ɗinsu suka shiga account na ƙananan hukumomi. To sai dai matsalar da kuma muke fuskanta, kamar an fara miciji ne ba a yanke kan ba, domin gwamnati hakikanin gaskiya ba za su bar su sake su yi abin da.
Haka ne, yanzu kuma ga Baba Makeri da labaran duniya an manfa'a ta kai.
Titunan Hong Kong sun sake cikewa makil da dubban masu zanga-zanga saye da babbakon kaya a jiya Lahadi domin kalubalantar kudirin nan da zai ba da dama ga wato amika masu laifi ga ƙasar China. Masu zanga-zanga ne sun hana gudanar da harkokin kasuwanci, kana suka sa ayyukan hukumomin gwamnati suka tsaya cik, yayin da waɗanda suka shirya macin suka ce mutane miliyan 2 ne suka bazu akan tituna suna zanga-zangar. Amurka ta ce za ta iya tabbatarwa jiragen ruwa da ke kai komo tsakanin tekun Fashion da tekun Oman cewa babu wata matsalan sufuri yanzu, kuma Amurka ta ce za ta yi hakan ne ta hanyar diflomasiya ko kuma amfani da karfin soja, inda take ci gaba da kalubalantar Iran cewa ita ce ta kai hari akan jiragen da komai akan teku.
To masu saurare, nan muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma shi ba Makeri wanda ya karanto mana labaran duniya da wanda ya haɗa mana sautin Salamun Abu da injiniyanmu na wannan lokacin Jimmy Cook. Ni Ibrahim Kalamasi Garba ke muku fatan alheri.